Babban bako kuma uban taro mai martaba sarkin Macina a jihar Yobe, Dr. Bashir Albashir Bukar, ya yaba irin haɗin kan da ke tsakanin mambobin kungiyar ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba, da ya bayyana a matsayin abin koyi. Ya kuma yi kira ga mambobin kungiyar su ƙarfafa irin wannan zamantakewa tsakanin al'umma a yankunan da suka fito a Najeriya, domin ganin an samu zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda ake yi a kungiyar zumunta. A hirar shi da muryar Amurka, shugaban kungiyar zumunta mai barin gado Philip Moses ya bayyana nasarorin da kungiyar ta cimma a cikin shekaru biyar da suka shige karkashin shugabancinsa, da kuma hanyoyin da kungiyar za ta ci gaba da taimakawa al'umma.
Mun ci gaba da ba da gudunmawar taimako ga 'yan dalibai da ke makaranta a Najeriya, wato scholarship program na zumunta. Bancin wannan kuma mun samu kafa famfon ruwa a Nasarawa Agon na taimakon al'ummar samun ruwan sha mai lafiya. Kuma muka yi gudumawa na gina primary school a ƙauyen North da ta rushe gefe wata bangare da ta rushe, mun samu daga ta muka kuma farfado da wannan primary school aka mata kwarkwarima, inda ya kamata da kuma raba takardu da fansil da kayan rubuce da yawa su 'yan makarantu a nan garin North da ke Jaba local government. Muna kuma farin ciki da gudumawa taimako da muka yi wa kungiyoyi iri-iri a Najeriya. Na farko dai mun fara kungiyoyi takwas da muka yi a Jos, muka ba su gudumawa a naira 500,000 a kowace kungiya, wato NGO, saboda taimakawa al'umman su kan palliative program, wato samo dai abubuwar za su ba ahuwar da su kawo talakawa a dudai yankunan da suke zama da suke aiki da gudanar da ayyukan taimako. Muka sake kuma yin karo na biyu da muka yi a Abuja a April. Muka samu NGO kusan guda 18, su ma muka musu taimako, muka ba su taimako na kudade kusan 500,000 ga kowannensu. Sun kuma zantar da abubuwan taimako da suke wa al'umma su, so muna farin cikin wannan.
Philip Moses, shugaban kungiyar zumunta na ƙasa mai barin gado, shi ma a nasa bayanin Dr. Muhammad Ladan, wanda ya yi shugabancin kungiyar zumunta tsakanin shekara ta 2003 zuwa 2007, ya bayyana dalilan kafa kungiyar da kuma inda ya kamata kungiyar ta ba da ƙarfi nan gaba.
Muhimmin abin da ya sa muka so wannan zumunta din shine mu taimaki mutanenmu da ke nan ƙasar 'yan arewa, kuma taimaki mutanenmu da ke jiha arewa da ke gida. To kuma a lokacin mun so mu taimaka da kaman yara da iyayensu ba su da abincinsu, mu taimake su da kuɗin zuwa jami'a inda za su ƙare, kuma su ƙare su taimaki arewa din jihar sosai. To wannan duk abin da muka so mu yi kenan. Kuma waɗannan abubuwan da muka yi tsammani za mu yi, to mun yi su yadda ya kamata, amma ya kamata mu ƙara ƙarfi, mu ƙara ƙarfafa yin abubuwan nan. Kuma waɗannan shugabanni sababbi da za su zo, na so su lura da abubuwan da ya kamata a yi. Kamar nan ma mu taimaki mutanen zumunta da ke nan Amurka, da kuma yaranmu yanzu sun so mu girma, ya kamata su ma mu so mu nuna musu al'adojinmu na arewa yadda za su yi abubuwa, kuma waɗansunsu mu yi sa'a za su iya koma a gida su yi jiharmu. To abubuwan da nake tsammani ya kamata mu yi kenan.
Dr. Muhammad Ladan, ɗaya daga cikin tsofaffin shugabannin kungiyar zumunta. Taron ya samu halartar membobin kungiyar daga jihohin Amurka da kuma manyan baki daga Najeriya. An kammala taron na bana mai taken sake saduwar dangi, sake lale, da kuma ci gaba, tare da zaben sababbin shugabannin kungiyar da suka hada da Sonda Bitus, tsohon sakataren kungiyar na ƙasa a matsayin sabon shugaba, da kuma Roda Embu, mataimakiyar shugaba, mace ta farko a kungiyar. A jawabinsa bayan zaɓe, sabon shugaban kungiyar Sonda Bitus ya yi alƙawarin ɗorawa akan nasarorin da magabatansa suka cimma, da kuma gabatar da sabbin hanyoyin cimma burorin kungiyar. A matsayin shi na matashi, ya ce za su yi aiki tare da matasa a Najeriya domin ganin yadda za su iya haɗa hannu su shawo kan matsaloli da suke addabar yankin.
In Allah da za mu ci gaba da wannan harkokin na karfafa wannan zumunci, babu bambanci a batun kabila ko yare ko addini. Shi wannan jagoranci da aka ɗauka mana amana a hannu zai sa mu yi aiki da matasa domin mu samu amsoshi na damuwoyin da ke damun mutane a Najeriya, da kuma mu ga koya za mu ci gaba da karfafa su nan Amurka da kuma tunanin koya za a yi a ci gaba da kai wayannan amsoshi wa Najeriya da kuma mutanen Najeriya na kowane rana.
An kafa kungiyar zumunta shekaru 30 da suka shige karkashin jagorancin Aliyu Mustafa Sokoto shugaban sashen Hausa a matsayin shugaban kungiyar na farko na ƙasa. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC.